Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makiri. Babban wakilin Iran a tattaunawar ceto yarjejeniyar nukuliya ya faɗa a jiya Asabar cewa ana samun nasara, amma har yanzu da sauran rina a kaba kafin a kai ga cimma yarjejeniyar. Iran da manyan kasashen duniya sun soma tattaunawa a Vienna a farkon wannan wata domin farfado da yarjejeniyar nukuliyar shekarar 2015, shirin da Amurka ta yi watsi da shi. An fara samun sabuwar fahimta kana ana cimma matsaya guda tsakanin bangarorin domin cimma manufa ɗaya, inji wakilin Iran Abbas Arkaci yana faɗa wa ma'aikatan yaɗa labaran ƙasa. Amma ya ce aiki da ya rage a gaba yana da wahalan gaske, kuma akwai rashin fahimta da dama. Wakilin China a tattaunawar ya ce ɗayan ɓangaren yarjejeniyar shekarar 2015 ya amince da gaggauta yunkurin warware batutuwa kamar tsage takunkumi da Amurka ta kakaba wa Tehran, kana Iran kuma ta fara ɗaukar matakan mutunta yarjejeniyar. Hukumar tsaron Rasha ta ce ta kama wasu 'yan ƙasar Belarus guda biyu da ta ce suna yunkurin juyin mulki su hambarar da gwamnatin Belarus, kana su kashe shugaban ƙasar mai mulkin kama karya Alexander Lukashenko. Daya a cikin mutanen biyu mai suna Alexander Fedota, tsohon mai magana da yawun Lukashenko ne yayin da aka fara zaɓensa a shekara 1994, amma daga bisani ya koma jam'iyyar adawa. Dayan kuwa lauya ne Yusra Zyankovic, ɗan ƙasa biyu da suka haɗa da Belarus da kuma Amurka. Ma'aikatar tsaron tarayya ta faɗa a jiya Asabar cewa an miƙa mutanen biyu ga ƙasar Belarus. Ma'aikatar tsaron Belarus ita ce ta tsegunta wa hukumomin Rasha dangane da labarin mutanen biyu da kuma yunkurin da suke yi. Hukumar tsaron ta Rasha ta ce mutanen biyu da ake tuhuma sun shiga Moscow ne domin ganawa da wasu kusoshin Belarus masu ra'ayin adawa, wanda suka faɗa wa cewa samun nasara aiwatar da juyin mulki zai bada nasaran kawar da baki ɗan shugabannin ƙasar. A hali da ake ce kuma ƙasar Jamhuriyar Czech ta kori jami'an diplomasiyyar Rasha guda 18 a kan zaton cewa ma'aikatan leƙen asirin Rasha tana da hannu a cikin fashewar harsashai a shekarar 2014, inji Prime Minister Andrej Babis da kuma Minista harkokin wajen Belarus Jan Hamacek a jiya Asabar. A wata majiyar diplomasiyya da kamfanin dillancin labarai Interfax ya gano na nuni da cewa koren jami'an diplomasiyyar Rasha ka iya sa Rasha ta rufe ofishin jakadancin Czech Republic a birnin Moscow. Akwai tabbaci da ke nuna cewa jami'an leƙen asirin Rasha suna da hannu a cikin fashewar harsashen a wani gidan ajiyar kaya da ke yankin Verbatis, inji Babis a wani jawabinsa da aka nuno kai tsaye ta gidan talabijin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A mayar da wata mace da ta yi zaman gidan yari a Amurka tsawon shekaru 10 saboda ƙarya da ta yi a rawar da ta taka a kisan kare dangi a shekarar 1994 a Rwanda, yayin neman izinin zama ba Amurka, kana ba ta yi nasara ba a sabon shari'a da ta buƙaci. An tuhumi Beatrice Muyeyezi, kana aka yanke mata hukunci a shekarar 2013 a jihar New Hampshire ta Amurka. Ta yi zaman gidan kaso tsawon shekaru 10 a jihar Alabama, kana aka maida ita ƙasarta. Ta yi rashin nasara a kotu din a cikin watan Maris, lokacin da wata kotun ɗaukar ƙara ta gunduma a Amurka ta riko da hukuncin alƙalin tarayya wanda ya watsi da buƙatar da ta shiga ta ƙalubalantar hukuncin farko wanda kwamitin masu shari'a suka yanke a kotun tarayya a New Hampshire. Masu shigar da ƙara a Amurka sun ce Muyeyezi ba ta da hurumin neman sabuwar shari'a saboda batun nata bai canza sani ba, abu ɗaya ne zai ci gaba da tasowa a kan wannan batu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau muna dauke da sabon shiri da zai duba kalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya, wanda a kwanakin baya har ƴan kasuwa suka shiga yajin aikin kai kayan abinci zuwa kudu. Abokin aiki na Nasiru Adamu Alhikaya zai gabatar da manyan baki da ke zauren a yau.
Daga farko bari ni gabatarwa a gurguje na waɗanda suke kan babban teburi, waɗanda na farko shine Dr. Garba Abari, shine a farko, wanda kuma shine babban director na hukumar nan ta wayar da kan jama'a ta kasa, wato NOAA, National Orientation Agency. Dokta, barka da zuwa wannan zaure. Wannan shine karo na farko da dokta yake shigowa wannan zaure, amma dama mutumin sashen Hausa na muryar Amurka ne, wanda duk lokacin da aka same shi yakan yi iya kokarin sa ya zo. Har ma nayi gulman sa nace to babban bako fa bai iso ba, amma yadda aka san shi yana iso akai sai gashi nan. To abun ya min dadi ainun dokta, mun yi murna kware. Sannan sai wanda yake kusa da shi shine Alhaji Haruna Muhammad Ilyasu, wanda shine sakataren kudi na manoman sarrafa dankalin Hausa da na Turawa na Najeriya, kuma mamba a haɗaɗɗiyar kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya. Alhaji Haruna, barka da zuwa wannan zaure. Kazalika sai kuma gallabi tsakanin zauna ita ce wato Madam Christy Danfulani Sankur, shugabar kungiyar manoma masu sarrafa dankalin Hausa da na Turawa ta Najeriya gaba daya. Wannan mukamin nata duk wanda ya samu yana cin dankali da albarkacinta ne kenan. Muna miki barka da zuwa wannan zaure, mun yi murna. To sai kuma shi gaba daya gungurungum shugaban waɗannan fatake, wato haɗaɗɗiyar kungiyar, duk wata kungiya sun haɗe a gode sun kafa kungiya guda. To shi yasa ake kira kalmar amalgamated, wato haɗaɗɗiyar kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya, Comrade Muhammad Tahir, ko kuma Dr. Muhammad Tahir, duka sunansa. Dokta, barka da isuwa wannan zaure. Sannan yan kaɗan daga cikin mutanen da suke wannan zaure akwai Alhaji Adamu Hassan, wanda shine mataimakin shugaban kungiyar ƴan kasuwa ta arewacin Najeriya na ƙasa baki ɗaya. Alhaji Adamu, barka da shigowa. To sai kuma sauran membobi, ina jin muna da Abdullahi Garba, wanda memba ne a haɗakar kungiyoyin fatake. Abdullahi Garba, alaikum salam. Sai Umar Abdullahi Maidawa, mutumin huntuwa ne wanda shi ma memba ne, alaikum salam. Sannan sai muna da ambasada gaba ɗaya Abdul Ismail Basakwaci, wanda memba ne a wannan haɗaɗɗiyar kungiyar, alaikum salam. Barka da zuwa Basakwaci. Aka ce Sakkwatawa na shehu don gaskiya an ka san ku ba. To sai Sunusi Lawal mai iyali shine a kusa da ni kenan, shine shugaban haɗakar kungiyoyin fatake ta Najeriya reshen jihar Katsina. Sai Ahmad Turaki Kaka, wanda shi kuma ba mu san ma wani suna za mu sa masa ba, yana yin abubuwa da yawa. Yawwa, to shi masu harkokin fina-finai a arewacin Najeriya. Muna da 'yan kungiyar ma'abota kafafen labaru a ƙarƙashin jagorancin Buhari Yunusa Kumu, da ga shi ɗaya daga manyan 'yan kungiyar, Yahu Yakubu Yobe, da sauran membobin kungiyar. Ina ga wasu dama sun saba zuwa. To wanda dai ban gabatar ba, ina jin abin da muke so insha Allah duk wanda zai yi magana sai ya gabatar da kansa a taƙaice sai ya yi magana. Wacce take gefe na jagorar wannan ofishi na muryar Amurka, Madina Dauda Nadabo. Sai ni Nasiru Adamu Alhikaya sunana, muna tare da sauran ma'aikatan muryar Amurka da suka hada da Salihu Awolo. Salihu shine wanda yake sarrafa na'urar kamera, sai kuma mai kula da ɗakin shirye-shirye na wannan ofishi, wato Benjamin Ogagawan, Halima Abrao, sai Aisha Mu'azu, sai Shamsi Hamza Ibrahim. In Allah da za mu ji waɗannan abubuwa, kuma taron nan ina ji a raina zai yi tasiri ainu ya kawo maslaha abinda ake so Najeriya ta cigaba da kasancewa ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. Kuma sannan duk masu kawo Najeriya fitina ya kamata a hana su, a ja hankalinsu su daina, su bar Najeriya ta zauna lafiya. To za mu ba wa ita Hajiya Madina Dauda za ta fara gabatarwa.
To kafin mu fara har ga kai ga miƙa wa Comrade Muhammad Tahir wannan na'ura ta magana, abin da ya kamata mu yi la'akari da shi a wannan ƙasa tamu, wato akwai muhimmancin haɗin kan al'umma. Da can Najeriya ba haka muke ba. Ba wanda yake tunanin yau ba zai iya barin arewa ya tafi kudu, ko ga kasuwanci, ko don zama, ko don wani mu'amala tare da 'yan uwansa 'yan kudu ba. ko 'yan yammacin Najeriya nan ba, ko ina ƙasa ɗaya al'umma ɗaya muke a da. To wai yau menene ya kawo mu ga wannan hali da muke ciki? Me ya faru da har kawunan mu suka rarrabe, muka zama akwai bambanci tsakaninmu, ko na ɓangaranci, ko ta addini, ko duk wani abu da kake tsammani? Har ya kai ga a yau ɗin nan waɗanda ke fatawucin kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin wannan ƙasa suka yi tunanin shiga yajin aiki. To muna ƙoƙari dai yau mu warware zare da abawa na wannan batu, mu ga yadda za mu kawo ƙarshen abin. Shin akwai inda laifi yake? In akwai waɗanda ya kamata su wayar mana da kai na ɓangaren wayar da kan al'umma, inda ke nan Dr. Garba Abari zai iya cewa wani abu. Mu ji shin wani ƙoƙari su suke yi. To kafin nan, duk da cewa an janye yajin aikin nan, muna tare da Comrade Muhammad Tahir, wanda shi ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fatawucin abinci da dabbobi zuwa kudancin wannan Najeriya. To Comrade, muna so mu ji daga gare ka menene abin da ya kawo mu ga wannan hali da muke ciki a yau.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. An tambaye ni akan cewa dalilan mene ya sa har muka je yajin aiki. To dalilan suna da yawa, amma zan faɗi kaɗan daga cikinsu. Na farko dai, mu 'yan Najeriya ne, muna da dama da za mu zauna a cikin Najeriya nan a ko'ina, kamar inda dokan ƙasa na Federal Republic of Nigeria Constitution ya ambata. Amma wani lokaci ba mu da wani yanci a wani wuri, musamman kamar yankin South da South East da kuma nan ƙasar South West. Wannan abu yana ba mu takaici. Alhali nan muna zaune da kowa lafiya kalau a nan arewa. Na biyunsa shi ne an yi wa al'ummanmu kisan gilla a rikicin ɗan SARS. Wannan abu an ce SARS ne ba a so wani bangare na 'yan sanda, kuma janar Muhammadu Buhari ya yi kansilin na wannan atake. To tun da abinda ake cewa ba a so shugaban ƙasa ya ce an soke wannan, to me ya yi saura in ban da zama lafiya? Amma kuma sai aka bi mutanenmu aka dinga yi musu kisan gilla a South da South East da kuma South West. Tun daga wannan lokaci babu wani shugaba daga ƙasan yankin Yarbawa ko kuma daga nan South da South East wanda ya ce abin nan bai daidai ba, ko kuma ku da aka yi a wannan ta'annati ku yi haƙuri, ba wanda ya ce mana. Daga arewacin ma kowa ya ja bakinsa ya yi gum. An ƙone mana dukiya da shaguna da motoci, wanda asaran nan ba zai iya misaltuwa ba, don saboda har yanzu akwai 'yan uwanmu wanda ba mu gansu ba, ko gawansu ba mu gani ba. Na ukun shi, ƙasar sai ta zama kamar ƙasa ce daban, ko ƙasa biyu, ko yaya yanayin da inda ba zan iya fassara shi ba. Amma da a ce Najeriya ta amsa sunan Najeriya, wanda kowane yanki zai amsa sunan Najeriya, ba za a yi mana haka ba. Abubuwan da ya sa na kawo wannan tunanina kuma shi ne, misali daga Maiduguri zuwa Lagos, daga Katsina zuwa Lagos, daga Sokoto zuwa Lagos, idan ka biya harajinka na local government da state government, ka biya aka baka muma famin in dabbobi na baka muma famin na veterinarian. To daga wannan wurin ba wanda zai sake taɓa ka sai ka je Lagos. Wannan kuma akwai wasu dalilai wanda muka samu saukin wannan a 'yan shekaru na baya, wato daga 2009 zuwa 2010, wanda rashin bin dokan kotu ta kai mu ga makamancin irin wannan yajin aiki na yanzu. Amma lokacin fashola shi ne yake gwamna ya kira mu ya ce me dalilai. Muka zo muka bayyana masa dalilai akan cewa ana cutar da mu akan kasuwancinmu, saboda haka idan ba za a bi dokan kotu ba, to ka gani ba za mu iya biya ba. To amma maimakon mu ɗauki doka a hannu, sai muka yi amfani da makamin da yake hannunmu, shi ne dukiyarmu, sai muka ce ba za mu kai ko ina ba kamar inda muka yi a yau. Ya kasance daga Adamawa, idan za ka je kamar South ko South East, in ka ɗauka kamar daga Adamawa maimakon ka je ta Taraba, Benue, Cross River, Ebonyi, Abia, Imo, ka je Port Harcourt ko kuma ka je Bayelsa, to sai ka rike kuɗi naira 450,000 zuwa naira 500,000 kafin ka isa wannan guri. Wannan kuma hukumomin can da gwamnatin can sun baza komarsu akan cewa lalle maimakon dokan ƙasa ta yi aiki, sai aka bar mu akan cewa lalle sai sun tatsi mana jari, sun raba mu da arzikinmu. Wannan kuɗi kuma muna tsammanin baya shiga aljihun gwamnati. Wannan abu ya ba mu takaici, wanda ya zama to in ka ɗauko shanu ma sai ka biyo ta gurure ta Norman, ka zo Gombe, ka zo Wudil ko Azare, kafin nan dabbobi sun gaji ka sauke su huta bayan kwana ɗaya ko kwana biyu tukuna, ka sake lodawa ka bi ta Kano, Kaduna, Niger, Abuja, Kogi, Edo Delta, Anambra, Imo tukuna, ka je Port Harcourt. Tafiyar da bai wuce awa 24 ya kai ka ba, yanzu ina ɗaukar mu tafiyar na kwana 4. Wannan ya yi mana ciwo. Bayan nan kuma sai ga wannan rikicin insas, rikicin sasa, aka zo aka farma mutanenmu, aka ƙone mana kasuwa da dukiyarmu gaba ɗaya, aka dinga mana kisan gilla ɗaya bayan ɗaya. Wannan na kasuwan bai ishe su suka dinga bin al'ummarmu gida-gida suna kashewa. nan mana gidan bai sai su zo suka yi road blood a hanyar express na Ibadan zuwa Akinyele. Duk wani dan arewa idan zai je can a sauke shi a kashe shi, ko kuma daga can zai zo arewa a sauke shi a kashe shi. Wannan abu ya ba mu takaici. Kamar inda na faɗa na insas, ba wanda ya ce mana Sannu, ba wanda ya ce mana Kala. Mun rubuta takardu tun daga farin shugaban ƙasa mun isar da majalisar dokoki da majalisar dattawa da general na 'yan sanda da director na SS da chief of army staff da commander na civil defense da chairman na gwamnonin Najeriya gaba da kuma chairman na arewacin gwamnonin Najeriya jihohi 19. Mun rubutawa duk wa'annan ka ta general Yakubu ga wanda general Babangida da Abdulsalam Abubakar da Gullo Jonathan duk wa'annan shugabannin ƙasar nan mun rubuta musu. Amma kamar an shuka dusa, ba mu da wata mafita, babu abin da za mu yi, shine sai muka yanke hukunci akan ceto wa'annan fatun da ya zama ta kowa ya ki sauraron mu. Kar mu dauki ramuwar gayya a wa'annan al'umma mutun da ƴan uwanmu ne ƴan Najeriya. Mu yi maintaining na zaman lafiya, amma me za mu yi? A mu rike kayan nan namu, kar mu yi fataucin sa ko ina, maimakon mu kai a kashe mu garan mu tsaye da shi a nan mu ci da iyalanmu, ko a saurare mu. Wannan dalili shine muka shiga wannan yakin aiki, kuma duk da yardan ciyamomin mu na masu fataucin dabbobi da kayan abinci da ko wanda muke tarayya da su na rayuwar su kungiyoyi daban-daban wanda abin nan su ma ya musu zafi. To wannan kadan daga cikin abin da ya kai mu ga wannan yakin aiki. Ban sani ba ko in akwai wani tambaya da za a yi mai, wannan shine musabbabi. In an dawo dalilin me yasa muka janye, kuma zai yi muku bayani.
Menene dalilin da yasa kuka janye wannan yakin aiki?
To dalilin da yasa muka janye yakin aiki, mu dai masu biyayya ne ga dokan kasa da kuma gwamnatin mu da kuma shugabannin mu na gargajiya da sauran duk wani mai matsayi wanda ya zama ta yake da matsayi a kasar nan, mu masu biyayya ne gare shi. To dalilin da yasa muka janye wannan yakin aiki shine an kira mu daga wurare daban-daban, amma ba wanda ya kira muka zauna da shi ido da ido sai gwamnan jihar Kogi. Shi ya kira mu akan cewa General Muhammadu Buhari shugaban kasa ya wakilta shi akan cewa zai same mu a samu maslaha. Kuma director na SS ma ya kira mu ya roke mu akan cewa a samu maslaha. Mun ce za a yi maslaha amma sai da wasu sharuɗa. To mun yarda akan cewa idan har ya zamanto za a tattauna fa, to sai da muka haɗu gaba ɗaya muka shiga wannan yajin aiki. Saboda haka idan har da gaske yake za mu gayyato ciyamomin mu na jihohi na Najeriya gaba ɗaya masu fataucin kaya daban-daban, wannan abin da ya karanta mana ya karanta a gaban wayannan al'umma. Idan har abin da muka sharaɗanta ko muka gitta musu a zaman sharaɗi in sun yarda, kaga da yardan kowa tukuna mu janye wannan yajin aiki. In kuma abin bai gamsar da mu ba, kuma za mu ci gaba da yajin aiki. To kuma ya yarda, na kira shugaban kungiyoyin na Najeriya gaba ɗaya, mun zo mu yi taro da shi gwamnan jihar Kogi da kuma wakilcin gwamnonin jihohin yamma kenan, wato Femi Fani Kayode. Shi ma kuma kwanansa uku yana roƙon shi Yahaya Bello akan cewa don Allah a lallabe mu dai a janye wannan yajin aiki a wakilto da shi. To duk jama'a mu gaba ɗaya mun kira su, an zo ayi wannan bayanai, kuma sharuɗan da muka gitta musu sun yarda akan cewa za a je a samu shugaban ƙasa a bayyana masa. Shi darata na SS shi ma ya ce zai je bayyana masa, shi ma Yahaya Bello gwamnan jihar Kogi ce zai je bayyana shugaban ƙasa, insha Allah za a kawo ƙarshen wannan. To wayannan sharuɗoɗin shi ne dole ne ya kamata ya zamanto a duk ɗan Najeriya, kar ya zamanto ya fi doka a Najeriya nan. Wanda suka aikata wayannan laifuffuka, to a nemo a kama su don saboda a hukunta su. Sharuɗin na biyu shi ne a bar mu da walwalan kasuwancin mu. Na ukun shi kuma dole ne a bar mu a duk inda ya zama ta za mu zauna a Najeriya, kowa yana da ƴanci mu zauna ko ina ba tare da ana cewa mu tashi mu bar wurin this is our papa land ba. Sannan kuma a biya mu diyan barnar da aka yi mana a insas da kuma sasa dukiyar mu da aka bata da gidaje da kone-kone da aka yi da motocin mu, a biya mu compensation tukunna. Sannan kuma a cire wayansu duk shingaye wanda ya zama to yake tarniki akan kasuwanci, wanda ya zama to nan zaka tafi furi amma zan zaka je kuma kamar zaka shiga wata ƙasa, ya zama to ƙasan ta zama bai daya. In an yarda da wayannan sharuɗa, za mu janye na ɗan lokaci mu ɗan ja baya mu ga cika alƙawari. Idan an cika mana alƙawari, walillahi alhamdu. Idan kuma ba a cika alƙawari ba aka yi mana wala-wala, to muna nan hada bakan mu. Wannan shi ne abin da muka rabu da shi, kuma ya je ya ga shugaban ƙasa ya ɗauke mu zuwa can bila mun haɗu da shi chief of staff. Ya yi alƙawari cewa insha Allah wannan alƙawari shugaban ƙasa zai cika shi. Mu kuma muka janye don biyayya ga shugaban ƙasanmu da kuma shi wanda shugaban ƙasa ya wakilta, Yahaya Bello gwamnan jihar Kogi. Wayannan su ne dalilan janyewa.
Da wannan bayani na shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya, Comrade Muhammad Tahir, za mu dasa aya a yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. Amma adadin Dr. Garba Abari, shugaban hukumar wayar kan al'umma ta ƙasa, da Dr. Muhammad Tahir na kungiyar Amalgamated, da shugabar kungiyar manoma da masu sarrafa dankali ta ƙasa, Madam Kristi Dan Fulani Sunkur, da duk sauran baki da suka halarci zaman zauren. Ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe. Mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau ma dai shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai sana'ar saida kifi. To yau shine babban bakon namu da zamu zanta da shi. To malam, ko zaka gabatar da kanka?
To ina gabatar da kaina gaskiya. Ga munan
menene sunanka?
Nana Awal Sani.
To malam Awal, kai mutumin wani gari ne?
Ina Kebbi Benin, Kebbi local gari.
Kai mutumin
Benin Kebbi amma kuma Gulumbe.
To malam, gashi nan naga kaman anan kana sana'ar sai da bushashen kifi ne haka ko? To malam, yanzu kaman a misali wannan yanzu wannan kifi haka wannan kaman ya kai nawa zaka siyar mu da
shi? Ne sai da shi imanin
naira 2000. Ko nawa kaman nawa kake sai da shi kake?
Naira 2000.
Naira 2000. Wannan shine gaskiyar sa wannan?
Eh, haka muka sai.
To wannan fa?
Wannan mun sai imanin 3000.
Naira 2000. To na kasan nan fa?
Ima 2000 ne fa shi ne da wannan.
To amma yanzu a misali ina da kaman naira 2000 haka zan iya samun kifi bushashiya nan?
Su sai fa?
Ko 500 ma haka?
Kware su sai ana samu.
To ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kaman ka dade kana yin ta ne?
A gaskiya ban dade ba, saboda na zo nan dai ina laboranci. Yau da gobe da gobe na ga dai ai nauyi na sauka a kaina, ni ma ina da iyalai. Sai kawai ni yi tunani a kaina kawai su nemi sana'a kifi. Yanzu shekara ta biyu na shiga ta uku.
Ka ce to da kana sana'ar leburanci, kaman wani sana'a kenan ta leburanci?
Ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tura. To yau da gobe da gobe sai ni tunanci ai ni ma ya kamata in bude na kasuwanci, zan ci gaba ake nema. To don haka shine na fara wannan sana'a ta kifi.
To menene dalilin da yasa ka baro can jihar ku, jihar Kebbi, ka taho nan kake ka kama wannan sana'a?
To ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance. Ni nema ba inda ba ya kai mutu, da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi. Saboda can yi damu mu ne sana'ar ta noma, ba mu gwada kasuwanci a gida, kawai muka hito muka zo birnin tare da saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida.
To baka ganin kaman wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta, za ka fi samu, ko kuma baka ganin kaman anan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka?
Wallahi kam da zan samu dama na yi son haka. Na san koma gida neman kudi na zauna gida. To abin ba wani yadda za a yi mutum ya samu yadda ya kaso. Yanzu Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo. Wani abinci dole ne sai ka fita. Ba ka zauna cikin gida ka ce lallai nan za ka nemi kudi ba. Don inda Allah ya kaddata ka je ka nema, can za ka je. To shi ya sa muka zo birnin Abuja neman kudi.
To malam, shin kuwa ka yi karatun boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba.
Ba ka yi karatun boko ba sam-sam?
Sam-sam. Wanda ya karatun arabiya mun wance na addinin musulunci. Amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaƙi da jahilci muka ɗan taɓa kuma dai da ba muka saki.
To menene yasa kuka saki?
To yanayin rigimomi na hidimomin duniya. Saboda mutum nan garin nan in ba ka da ƙarfi sai ba ka dama ka yi kasuwa ka koma ka yi karatu. In ka dage gaskiya. To shi yasa dai kawai katun ba mu da ƙarfin gwiwa sai muka haƙura muka dawo ga kasuwa kawai.
Ko kaman yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa?
gaskiya kifin nan ru zai kai kimanin 60,000
naira 60,000. To kaman a rana kana kaman cinikin nawa?
To ciniki sa'a ne, wani lokaci za a samu ciniki 10,000, wani lokaci 15,000, wani lokaci za mu samu har 30,000 in Allah ya kawo kasa. To abin sa'a ne, an taba yi wani lokaci har 50,000. To abin ba ya kauce, wani lokaci ma 5,000 ma nake, wani lokaci kai 5,000 ma ba nake, amma yau da gobe da gobe sai mu haƙura.
Kun ka duba birnin Abuja, birni ne mai tsadar rayuwa, an ka duba ɓangaren sufuri da gidajen haya, kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni?
To nan gaskiya a nan nake zama a Era 11, nan nake kasuwa ba nisa nake zuwa nan Mangal Plaza, in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa.
To anan Mangal Plaza din da kake zama haya kake yi koko wani ne kake, wani dan uwa ne kake zama tare da shi?
Alfarin wace kai mai shi mu ne samu wajen kwantawa, sai sai mu dawo wajen kasuwancin, wani ne alfarin ma ne ga security gidan wanda kwana sai mu dawo nan.
To kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali?
To zuwa ita ta ha kama ta gari mun ne diba kimanin kwana 90 wata uku sai mu tafi gida sai mu dawo.
To yanzu wannan sana'a da kake yi, ganin cewa kana da iyali, kana iya yin bukatunka kuma har ka dau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi?
Lallai haka muke samu shi da hamu taimaka ma iyayenmu, sai da iyalanmu hamu samu taimaka ma sauran kananmu, da ita muke yi haka dai muke tagara da za.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. Ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.